Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana a birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci a yau Talata 4 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Baba Yakubu Makiri ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanan labarai.
To Baba Yakubu, kafin ƴan majalisar dokokin Amurka su taru a yau Talata domin sauraron jawabin halin da ƙasa ke ciki daga shugaba Donald Trump, za a ba sanatoci dama su yi nasu jawaban a gaban zauren majalisar kan shari'ar neman a tsige shi shugaban. Wata kotu Afirka ta Kudu ta fitar da sammacin kama tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma, za ku ji dalili. Sannan cutar coronavirus ta halaka mutum na farko a yankin Hong Kong da ke ƙarƙashin ikon China.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu za ku ji cewa ministan tsaro Faransa ta bayyana shirin aika ƙarin wasu dakarun Faransa 600 zuwa yankin Sahel domin yaki da ƴan ta'adda. To koya jami'an jamhuriyar Niger ke ji da wannan taimakon?
Yaki dama in kana yin shi masoyinka na kama tallahi. Tallahi ne waɗannan mutane su kawo muna don saboda mu samu mu ga ƙarshen wannan yaki da ake ciki.
Bayan haka wasu dattawa a Najeriya kuma sun kaiwa shugaba Muhammadu Buhari kuduri a kan ya canza hafsoshin tsaro na Najeriya, ganin irin koke-koke da ƙasar take fama da shi na rashin nasarar magance matsalar tsaro. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin masana fannin tsaron akan yadda za a shawo kan matsalar tsaro a Najeriya.
Lamarin nan gazawa ce kawai ta shugabanci, tun daga ƙananan hukumomi zuwa jihohi zuwa gwamnatin tarayya. Kashi 75% na waɗanda suke shugabancin mutanen ƙasar nan ba su cancanci su shugabance su ba.
Sannan kuma muna tafe da shirin noman tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya zai gabatar. Sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email, amma duk sai ba mun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kafin ƴan majalisar dokokin Amurka su taru a yau Talata domin sauraron jawabin halin da ƙasa ke ciki na shekara-shekara wanda shugaba Donald Trump zai gabatar a karo na uku, za a ba sanatoci dama su yi nasu jawaban a gaban zauren majalisar. Jawaban nasu za su karkata ne kan bayyana matsayarsu dangane da shari'ar neman tsige shugaban. Jawaban sanatocin waɗanda suke a matsayin masu taimakawa alƙali wajen yanke hukunci a wannan shari'a ba sa cikin ɓangaren sauraron ƙarar ta neman a tsige Trump, inda ake kyautata zaton ce zai iya yiwuwa su sauya matsayarsu, inda ga dukkan alamu kuma ake tunanin za su wanke Trump daga zargin idan sun zo kada ƙuri'a a gobe Laraba. A jiya Litinin, ɓangaren 'yan Democrat da suka shigar da ƙarar neman a tsige Trump da kuma lauyoyin da suke kare shugaban sun yi jawaban kammala muhawarorinsu bayan da aka kwashe mako biyu ana sauraron bahasin. Dangane da sharar fagen zaben fidda gwani da jam'iyyar Democrat ta yi a jihar Iowa wanda aka fi sani da Iowa caucuses, har yanzu ana dakon sakamakon duk da cewa an kwashe sawa'i da rufe rumfunan zaɓe. Jami'an jam'iyyar ta Democrat a jihar ta Iowa sun danganta jinkirin da wata matsala da ta auku a sassan jihar, amma sun ce a yau Talata za su fitar da alƙalman zaben. A yau Talata, ma'aikatan lafiya a Hong Kong sun shiga yini na biyu a yajin aikin da suke yi, yayin da yankin wanda ke ƙarƙashin ikon China ya ayyana mutum na farko da ya mutu sanadiyar cutar coronavirus, wacce zuwa yanzu ta halaka mutum 425 a ƙasar ta China kaɗai. A daren jiya, hukumomin na Hong Kong suka rufe wasu daga cikin iyakokin yankin na ruwa da na ƙasa, yayin da ma'aikatan lafiya sama da 2,000 suka ajiye aikinsu a jiya Litinin, suna neman da a rufe ɗaukacin iyakokin yankin da China. Sai dai shugabar yankin na Hong Kong Carrie Lam ta musanta zargin da ake wa gwamnatin ta cewa sun zura ido ba sa komai.
I certainly would not agree with the allegation that we sort of.
Tace lalle ba zan amince da zargin cewa ba ma ɗaukan matakan da suka dace wajen shawo kan wannan matsala da ta shafi lafiyar jama'a ba. Kuma ba zan amince da zargin da wasu ke yi cewa muna fifita siyasa sama da lafiyar jama'a. Su dai hukumomin na Hong Kong sun ce mutumin da ya mutu sanadiyar cutar wani ne mai shekara 39 wanda dama ke fama da wani rashin lafiya, kuma kwanan nan ya kai ziyara Wuhan, yankin da cutar ta coronavirus ta fara barkewa. Wata kotu a Afirka ta Kudu ta fitar da sammacin kama tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma saboda ya ki bayyana a gabanta a yau Talata a zaman shari'ar da ake tuhumarsa da wasu laifuka. Ana zargin Zuma ne da laifin karɓar cin hanci daga wani kamfanin Faransa mai ƙera makamai da ake kira Thales, wanda ya rataba hannu kan wani kwantiragin $2 billion da ƙasar a shekarar 1999, wato a lokacin Zuma na matsayin mataimakin shugaban ƙasa. A lokacin ƙara ana tuhumar Zuma da laifuka 16 waɗanda suka hada da damfara da zamba cikin aminci. Su da lauyoyin Zuma sun gabatar da wata wasiƙa da wani likitan soji ya sa hannu, wacce ta nuna cewa tsohon shugaban ba shi da lafiya, ya kuma fita ƙasar waje ganin likitoci. Wasiƙar da alƙalin ya nuna shakku a kanta. To sai dai alƙalin ya jingine sammacin kama Zuma zuwa ranar 9 ga watan Mayu, lokacin da za a sake zaman sauraron ƙarar.
Labaran duniya kenan aka saurara. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Ministan tsaro na ƙasar Faransa da ake kira Florence Parly ta bayyana shirin aika ƙarin wasu dakarun Faransa 600 zuwa yankin Sahel domin ƙarfafa gwiwar wasu askarawan 4,500 gwiwa da ke yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci da suka addabi ƙasashen Niger, Mali da kuma Burkina Faso. To sai dai ana ganin matakin ya saba wa shawarwari da aka tsayar a taron shugabannin ƙasashen G5 na Sahel wanda ya gudana a jiya, wato a watan jiya kenan, a birnin Pau. Ga Suleiman Mummuni Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Ainihi sojoji 220 ne taron birnin Pau ya kuduri aniyar ƙarawa akan sojoji 4,500 ɗin da Faransa ta girke a yankin Sahel da sunan yaƙi da ta'addanci. To amma lura da tsanantar al'amura ya sa shugaba Emmanuel Macron ƙara yawansu zuwa 600, in ji wata sanarwar da ministan tsaron ƙasar Florence Parly ta fitar a ranar 2 ga watan nan na Fabrairu, matakin da wani mashawarci a fadar shugaban ƙasar Niger Asmanu Muhammadu ya ce ya yi daidai.
Yaƙi dama in kana yin shi masoyinka na kama tallahi. Tallahi ne waɗannan mutane su kawo muna don saboda mu samu mu ga ƙarshen wannan yaƙi da ake ciki, wanda aka tilasta mu yi ba da sanmu ba. Saboda haka muna maraba da zuwan waɗannan sojawa da ƙarin da aka yi.
Sanarwar ta ƙara da cewa akasarin waɗannan dakaru 600 za a girke su ne a kan iyakokin Mali da Nijar da Burkina Faso, yayin da wani rukuninsu zai kwatse da dakarun jesan Sahel domin gwabza yaƙi da 'yan ta'adda. Sai dai matakin na zuwa ne a wani lokacin da jami'an fafutuka irin su Nasiru Saidu na Voix des Sans-Voix ke nuna shakku game da tasirin sojan ƙasashen waje a yankin na Sahel.
Yanda ita ƙasar Faransa ta kace tana kama muna, bai kamata ba a ce ɗumbin hasarorin da muka samu muna samu su kama muna tsakani da Allah ko ƙasar Faransa ko wacce ƙasa ma wadda ka son kama mu ƙasashenmu, to ta kama ba da wata manuwa ta ɓoye ba.
A ra'ayin Annabo Sumaila Jigo a ƙawancen jam'iyyun hamayya na FRDDR, ɗaukar matakan inganta yanayin rayuwa da aiki ita ce hanya mafi a'ala wajen neman mafitar matsalar tsaron da ake fama da ita a yau.
Kowa sani sojiranmu ba su tsoro, ba su ja baya, ko mutane ne masu kuzari. In akwai kayan aiki a garin mu ba tsoron su ba. Kenan bai kamata ba a ce wai su suna nan a kawo ni wai soji can daga Faransa ya ce wai shi zai zo ya kawo ma sojiranmu a aiki ta'adda.
To sai dai Asumana Muhammadu na cewa matsalar ta fice inda ake zato.
Abin nan kura ta kai bango, ya fi ƙarfin abin da ake tsammani. Saboda haka wannan yaƙi muna fata bayan sojawa da suka fito da ƙasar Faransa, sojoji na ƙasashen Afirka ta yamma da kuma Afirka gaba ɗaya su kama mu ɗauki. In Allah yarda za a samu nasara a cikin wani yaƙi da ake ciki.
Sanarwar ma'aikatar tsaron ƙasar ta Faransa ta yi nuni da cewa nan da makonni kaɗan ne ƙarin sojojin za su iso yankin na Sahel domin soma aiki gadan-gadan. Dama dai a watan Disambar 2019 shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya jaddada buƙatar samun ƙarin sojan waje a ƙasashen Sahel domin fatattakar ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi wannan yanki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
To a Iran an yanke wani mutum hukuncin kisa kana aka yanke wasu mutum biyu hukuncin zaman gidan yari mai tsaho bayan da aka same su da laifin yi wa Amurka ayyukan leƙen asiri, a cewar wani mai magana da yawun ma'aikatar shari'ar ƙasar. Kotun ƙolin ƙasar ta Iran ta tabbatar da wannan hukunci na kisa akan Amir Rahimpour, wanda ya yi wa hukumar tattara bayanan sirrin Amurka ta CIA leƙen asiri bayan da yunkurin baiwa jami'an ta wasu bayanai da suka shafi ayyukan shirin ƙera makamin nukiliyar ƙasar ta Iran. Hukumomi a girka na shirin dasa wani shinge mai yawo a kan ruwa a can gefen gabar tekun Aegean da zimmar kore bakin haure da suke shiga mata ƙasa daga Turkiya. Kasar ta Girka ta dauki wannan mataki ne bayan da ta lura da karuwar kurarar bakin hauri a yan watannin da suka gabata. To sai dai tuni wannan mataki janyo suka daga kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. Massimo Morati jami'i ne a kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International.
This plan could put lives at risk. I mean, building a barrier, a floating wall in the sea can make more.
Yace wannan mataki zai iya jefa rayuka da dama cikin hadari. Shinge mai yawo akan ruwa zai kuma iya kara haifar da cikas ga masu ayyukan ceto. Kusan bakin haure 60,000 ne suka isa gabar tekun kasar ta Girka daga Turkiya a bara. Adadin da ya ninka wanda kasar ta gani a shekarar 2018. A makon da ya gabata, gwamnatin Girkan ta tallata wani neman kamfanin da zai gina mata shinge mai yawo a kan ruwa a gefen tsibirin Lesbos wanda ba shi da nisa da Turkiya.
To madalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga dukkan alamun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bai amince da kudirin da 'yan majalisar kasa suka kai masa na ya canza hafsoshin tsaro na Najeriya ganin irin koke-koke da kasar take fama da shi na rashin nasarar magance matsalar tsaro da ke wato da kasar take huskanta. 'Yan majalisar sun yi taro da shugaba Buhari inda suka gabatar masa da kudirin kuma suka wato sun yi haka ne tare da tattauna abubuwa da suka shafi tsaro. Amma shugaban da bai nuna musu zai dauki wannan mataki ba. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Shugaban Majalisar Dattawa ta Najeriya Ahmed Lawan da kuma Femi Bajamila na Majalisar Wakilai ta Ƙasa dukansu da suka fito daga Ghana da shugaban ƙasar ba su bayyana ƴan ƙasa cewar shugaban ƙasa ya amince da wani canjin ba. Hasali ma matakai suke cewa za a ɗauka na ƙarfafa jami'an da ke aiki a yanzu domin matsalar ba ta maganar sojoji ba ne ko hafsoshin tsaro. Maganar ta shafi dukkan sha'anin tsaro na ƙasar kamar da suka bayyana manema labaru. Alhaji Tanko ya kasa yana ɗaya daga cikin shugaban kungiyar dattawan arewa ta Najeriya wanda kuma ya bayyana min cewa lalle matsalar tsaro ta su kukuce ma kasar tsakanin shi shugaban kasar da kuma hafsoshin tsaro na Najeriya wanda yake cewa
jami'an tsaron nan lokacin ya cika na aiki shi ya kara musu lokaci da fatan wataƙila za a samu magani wannan matsalar ta dare shi ne kara musu zuwa yanzu ya isa in za a samu magani a samu in ba za a samu ba za a samu ko ba a samu ba to ba sai canji dabara ba kuma da Allah na san wani fito ya ce zai canja su ba akwai da inda ya je ba amma dai shi a zuciyarsu ya san cewa jama'ar ƙasa sun damu tun daga wakilansu har sun zo majalisa sun yi magana a kan wannan lamari.
To amma kai ka yi jawabi inda kake nuna damuwarka cewa da shi da shugabannin tsaro nan kamar dabara ta ƙare masu me kake nuhi da wannan wani ƙarin haske za ka yi akan wannan.
Ai shi tafi dabara ita ce yana tsammanin za su yi maganin lamarin ya sa lokacin da ya cika ya ƙara musu lokaci. To lokacin mutum ya cika ka ƙara masa lokaci akan aikinsa ba fata kake yi maganin abu da ya haka ba to zuwa yanzu ba a yi magani ba jami'an tsaron nan shugabannin jami'an tsaro ba su yi maganin abin ba hakkin jama'a ta ku suke magana yau ta zama ruwan dare a 'yan majalisa sun yi magana a kai to kuma in ya ce ba zai canja ba kuma wannan ikonsa ne amma canji da yi ko ku kara musu lokaci da yi bai biya bukata.
To amma kamar ganawa da aka yi tsakanin shi da wakilin al'ummar ƙasa wato shugabannin majalisar ƙasa ta fito fili sun gabatar da wannan kuduri da suka yi a gaban majalisa cewa ya sauke su ya naɗa su sababbi sun hito sun yi bayani ga manema labaru cewa ba a tabbatar da hakan zai yiwu ba kuma yanzu haka suna tattaunawa a wannan magana da nake yi da kai shin ba ka ganin kamar babu alamar zai wannan canjin idan bai canji ba me kake ganin zai iya faruwa ga ra'ayin ƴan ƙasa game da yadda ake mulkin ƙasa da ɗaukar shawarar jama'a.
Shi dai shugaban ƙasa zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ne zaɓen zaɓe kuma yanzu ya tabbata cewa jama'ar ƙasa suna kuka da cewa harkar sha'anin tsaro ya tabarfare kuma shi da kansa ya nuna haka cewa ya yarda da hakan ne domin ya naɗa kwamiti wacce ya sa shugaban ɗan sanda yake shugabanta a kawo shawarwari yadda za a yi maganin abubuwa da suke damun sha'anin tsaro a ƙasar nan to ai ya kamata a ce shugaban ƙasa ya saurari koke-koken jama'a don su suka zaɓe shi.
Alhaji Tanko ya kasa kenan ɗaya da cikin shugabannin dattawan arewacin Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Amurka, a Abuja, Nigeria.
A gaida Umar Faruku Musa. Yayin da kalubalen tsaro ke ci gaba da daukar sabon salo a Nigeria, masana harkokin tsaro na kasar na ci gaba da bayyana hanyoyi da kuma matakan bi domin kawo ƙarshen matsalar. Rahotanni dai sun nuna rayuka da dama sun salwanta a cikin watan farko na wannan shekarar 2020 dangane da rashin tsaro a Nigeria. Ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari akan ra'ayoyin masana tsaro.
Mala Awolu Baladir min iya masani kan ɗabi'un mutane masu aikata miyagun ayyuka na cewa
ƙididdiga salo-salo ne, akwai ƙididdiga ta masana, akwai ƙididdiga ta ainihin su kansu wanda suke gudanar da tsaron, sannan akwai ƙididdiga ta 'yan jarida, akwai ƙididdiga wacce take kuma ta mutanen gari waɗanda labari ake ji irin ta wajen masu shayi. To amma abinda doka ta yadda da shi, bayanan da aka bayar waɗanda aka je aka shigar da su, hukuma ta san da su. Unreported cases kuma cases ne wanda suke faruwa hukuma ma ta san an yi ba ma ta da labari. Kuma a kowane lokaci in ka duba ƙididdiga za ka ga cewa unreported cases ɗin nan yana fin reported cases yawa.
Ramanejo Hassan Abdulazim Taya ya ce tsaro lamari ne da ya dogara kacokan akan tattara bayanan sirri, a don haka yana bukatar haɗaka.
Duk abin da za ka yi kana neman bayanai na sirri, su waye kuma wanda za su ba ka wannan bayanai na sirri? In ka ce wannan DSS, to DSS ɗin za ka duba mutum nawa ne. Kaga dai duk wasu area da kake zata ba za ka ci duk gaba ɗaya za su yi kabarin waɗannan ba, saboda su ma ƙarshenta suna da matsalar rashin ma'aikata. Sannan idan ka dubo ka zo ka bar local vigilante, wato waɗannan jami'an tsaro wanda muke da su a cikin al'umma, su ma baka kira su sun baka wani bayani da ya dace ba, to kaga ba za ka ci nasarar wannan abun nan ɗin ba, saboda su a kowane lokaci ƙasar su ce tare suke da mutane sun fi ka sanin wasu abubuwa, saboda ka sai ka nemi ta wajen su. So dukko abun da za a yi wannan abu ne da ya shafi kowa da kowa.
Shi kuwa mai jawo General Salim Maina mai Murabus na cewa
ai komai a duniya yana da buƙatar gyara, ya kamata idan aka ba da ɗan tsawon lokaci sai za a sake yin tilawa, a sake yin tishi a gani ina ne ya kamata ake tafiyar hawainiya, ina ne ake buƙatar gyara, ina ne ake buƙatar sabon salo, ina ne ya kamata a ƙara himma, ina ne ya kamata a sa kuzari.
Yaƙi na cikin gida ɗin haka take, sai ka kama wannan garin ka wuce ka can gaba, sai kuma zayo ta baya, in ba tsaro ba zaman lafiya ba cigaba, siyasa ma ba za ta yiwu ba, saboda haka babban hatsari ne sa siyasa a harkokin tsaro.
Sai dai mai sharhi kan lamuran yau da kullum kamar ya hashu Aibu Ungogo na alakan taruɗanin tsaro da Najeriya ta samu kanta a ciki da gazawar shugabanci.
Lamarin nan gazawa ce kawai ta shugabanci, tun daga ƙananan hukumomi zuwa jihohi zuwa gwamnatin tarayya. Kashi 75 bisa ɗari na waɗanda suke shugabancin mutanen ƙasar nan ba su cancance su shugabance su ba. Na farko ba su fahimci ƙasar ba, kuma ba da gaske suke ba ma, su kansu su suke taimakawa wajen lalacewar tsaro da jin daɗin al'umma. Wallahi tallahi in ba a yi maganin rashawa da hanci gaba ɗayanta ba, har abada ba za mu fita daga cikin matsalar tsaro ba. Ga misali, rashawan nan da cin hanci da rashawa ai ya samu asali ne yayin da wasu al'umma suke so su mallaki dukiya domin su shugabanci mutane ta koyaya.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuwa agogo muna cewa karfe 10:18 na safe, ga kuma shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladin cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki kashi na biyu, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasunku suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin Ibrahim Abdulaziz yayi da wasu manoman rani da suke da gonaki a Bugari a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. A wannan makon ma manoman dai sun ci gaba da bayyana masa irin ƙalubale da suke fuskanta a ayyukansu na noman rani, inda suka kuma buƙaci gwamnati ta kai musu ɗauki. Ga dai ci gaban tattaunawar tasu.
Barka da rana.
Barka da kai.
To da wani ke magana?
Sunana Yusufu Garmuwa.
Ga ka na kaka a wannan noman damuna kake ko na rani?
A noman rani ne. Ko da yake ina yin duka.
To ga ka kana wannan noman rani aka kama kenan yanzu? Ya sunan wannan waje da kuke noman rani yanzu?
Wannan gurin nan ana ce Kugari, amma ɓaure ne wajen kwantena.
Wato nan kuke noman rani? Me bambancin noman rani ne da noman damuna?
A gaskiya noman rani an fi samun amfani.
Ko ta ina
sai dai in mai shi bai kula ba ko kuma bai samu tallafi ba.
To menene matsalar noman rani ne?
Matsalar rani, noman rani shine idan baka da inji ba zai yiwu ba. Idan ba kana kusa da ruwa ba, in baka da karfin yin borehole kuma ba zai yiwu ba. Idan baka da taki da maganin feshi, don akwai kwari iri-iri da su fara.
Yanzu kuna fama da kwari kenan da fara?
Kwarai kuwa, in ka duba ta hannun hagunka za ka ga ana feshi yanzu haka. Da zaran ba ruwa cikin dumban nan, to shi kenan fa amfaninka ya kare, domin fari za su shiga su cinye.
Kamar kuma noma na nan, ya kuke dangane da wannan matsalar kwari da ya kuke fama da shi?
Akwai wahala yalla wai.
To kamar tallafi su hukumomin noma a jihar nan ta Adama take muku dangane da wannan matsala, kun taba tuntuban su?
Sun san da gurin nan, ka gani ba? A gaskiya ana wasa da noma da yake a Bugare nan zai iya fidin Adamawa da kanta da abunda take fitarwa don noman rani, amma kowa yana yi na karfinsa ne. Za a zo a nan a ce a ku taru ku yi meeting, a ku yi cooperative, a ku yi kaza kaza, za a kawo tallafi, za a yi abin nan, amma ba ma gani.
To bako da kungiyoyi ne watakila koko, don ana cewa gwamnati tana bada taki tana bada sauransu, kuma gashi ku kuna kuka.
Muna da kungiya. Chairman namu shine Joro Bugare. Abunda ake gaya masa a suna an kawo tallafi baya wadaci mutane biyar. Muna da kungiya, mun san wayanda suke kungiya, mun san librorin mu, mun san ai in ka juya zaka ga mata suna cire iri anan za su je da shi. Anan ba namiji ba namace, kowa yana kwazo.
Yanzu kaman da ba tambaya ne, me kuke so gwamnati ta muku kuma noma da ke wannan waje na Bugare?
To daya, magana a taimaka mana mu samu yi sinking boreholes, a taimaka mana mu samu iri ingancacce, mu samu maganin kwari da maganin ciyawa. Idan muka samu wannan, muna bukatan taki. Muddin mun samu haka, kowa zai sha mamaki abinda zai fito daga Bugare.
So tare da aka tadda wanda bai san noma ba, wani ke cewa ba maraya sai rago. Yanzu kuma gwamnati ta ce za ta tallafa wa manoma, da abun a nemi shawarar daga wanda ba sa harkar noma, me zaka ce musu?
Yanzu haka noma da ake yi, duk da cewa mun yi nisa da sanin abin na noma, techniques na noma, magana ne kawai na takarda. Akwai malaman gonan da ake cewa extension workers, a tura extension workers su zo suna nuna wa mutane, a'a kai kana yin haka ba, baba haka ba, a'a yaro ba haka ba, ga yadda ake yi. Su yi demonstration farms a nan, don kowa ya zo ya duba.
Gonakin gwaji.
Kowa ya zo ya gani, don in mutum ya ga nashi bai yi ba, zai zo ya tambaya akai wannan, za a gaya mishi abin da yake faruwa. Amma kowa a nan yana ko ilimin sa na kansa ko irin ta gargajiya.
To muna godiya.
Hello. Nagode.
Thank you.
Nagode.
Baba barka da warhaka.
Yawa, barkan mu da warhaka.
Sunan baba?
Sunna Yakubu Tije Karaza.
To gashi na ganka anan, me ka zo yi anan ne?
Na noma.
Noman me?
Noman rani.
Noman rani, me yasa kake noman rani baba?
Muna son kwarai talauci a Nigeria.
Ka so koyi talauci a Nigeria da san su. Me kake noma anan, kuma me ake noma anan?
Ni na noma masara, na noma wake suya da shinkafa.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma wakilin Ibrahim Abdulaziz da ya tattauna da baƙin namu, sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti, Muhammad Hafiz Baballa nake muku sallama. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Noma tushen arziki, noma nadi na cigaba.
Kuma da la gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kadan cikin sakonni da ka aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Dr. Engineer Maigero Makeri Kwantagora, ya ce assalamu alaikum via Hausa. Gwamnatin Najeriya, wannan dogon barci da ta yi game da tsaro, to wallahi yayi muni. Allah ya kamu na mafita. Yanzu ba birni ba, kauye kullun sai an dauki mutane. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Namairu Umar Makera da Yahaya Dano Azare, suka ce baki daya assalamu alaikum via Hausa. Da Allah ku ba mu dama mu yabawa gwamnatin Amerika a bisa daukar alƙawarin mayarwa Najeriya da dala miliyan 300 da tsohon shugaba Sani Abacha ya waware ya kai aji a ƙasar. A ƙarshe muke addu'ar Allah ya sa gwamnatin Najeriya za ta yi ayyukan da talaka zai gani a ƙasa da waɗannan kuɗaɗe. Amin summa amin. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga mutawakkil Gambo, shugaban ƙungiyar Doka Ina Mafita, ya ce salam biyu Hausa. Haƙiƙa matakin hana sana'ar ashaba a jihar Lagos da hukumomin jihar suka ɗauka ba zai haifar da ɗa mai ido ba, saboda hakan ba ƙaramin jefa masu sana'ar ashabar a cikin mawuyacin hali zai yi ba. Da fatan masu ruwa da tsaki a al'amarin za su ƙara nazari akan batun. Saƙonmu na gaba ya fito daga Alhaji Mele Yusufar, ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Matakin fara jigilar fasinja daga Kaduna zuwa Abuja a jirgi mai saukar angulu saboda rincaɓewar tsaro abu ne mai kyau, amma yaya za a yi da talakawan da ba su da kuɗin biyan jirgi? Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Salihu Isa Fana tare da Nafa'atu Muhammad da Shiyar Shawa Fana, ƙaramar hukumar Kamba da ke jihar Kebbi Najeriya, suka ce assalamu alaikum bai Hausa. Haƙiƙa soke zaben ƙasar Malawi da wata kotu ta yi hakan yayi daidai, ganin cewa zaɓen ƙasashenmu na Afrika ya zama naɗi da kuma haramtaccen zaɓe ba tare da an ba al'umma abinda suka zaɓa ba. Da fata Allah ya sa yin hakan kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Mun gode VOA. Sai kuma saƙon na ƙarshe ya fito daga Abba Sa'ad Mahuta, ya ce salam bai Hausa. Da fatan kuna lafiya. Ya ce a yau ina so ku bani dama na yi kira ga gwamnatin ƙasarmu Najeriya da ta haramta farauta da cin biraye da karnuka da ma ƙananan dabbobi da ka iya kawo mana cututtuka a ƙasarmu. Domin tabbas ta'amuli da irin waɗannan dabbobin ne ya sa cutar lasa ta yaɗu a ƙasarmu Najeriya da take ta kashe mutane. Da fatan kira na ya kai kunnen gwamnatin ƙasarmu Najeriya.
Tuma da Allah a gaida Abdulaziz Adili Tubro. Sannan ga Mahmud Lalo kuma ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Kafin 'yan majalisar dokokin Amurka su taru a yau Talata domin sauraron jawabin halin da ƙasa ke ciki na shekara-shekara wanda shugaba Donald Trump zai gabatar a karo na uku, za a ba sanatoci dama su yi nasu jawaban a gaban zauren majalisar. Jawaban nasu za su karkata ne kan bayyana matsayarsu dangane da shari'ar neman tsige shugaban. Jawaban sanatocin waɗanda suke a matsayin masu taimakawa alƙali wajen yanke hukunci a wannan shari'a ba sa cikin ɓangaren sauraron ƙarar ta neman tsige Trump, inda ake kyautata zaton cewa zai yi wuya su sauya matsayarsu, inda ga dukkan alamu kuma ake tunanin za su wanke Trump daga zargin idan sun zo kaɗa ƙuri'a a gobe Laraba. A yau Talata, ma'aikatan lafiya a Hong Kong sun shiga yini na biyu a yajin aikin da suke yi, yayin da yankin wanda ke ƙarƙashin ikon China ya ayyana mutum na farko da ya mutu sanadiyar cutar coronavirus, wace zuwa yanzu ta halaka mutum 425 a ƙasar ta China kaɗai. A daren jiya, hukumomin na Hong Kong suka rufe wasu daga cikin iyakokin yankin na ruwa da na ƙasa, yayin da ma'aikatan lafiya sama da 2,000 suka aje aikinsu a jiya Litinin suna neman da a rufe ɗaukacin iyakokin yankin, wato a Hong Kong.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai can an gima da dare za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Mahmud Lalo da ya karanto labaran duniya, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni, wato Julie Gresham, da kuma injiniyanmu na wannan lokaci De Santos. Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington DC da ke sallama da ku. Sai an gima, amma a dakacin shirin yau da gobe.